الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 14 ga watan Sha'ban hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 24 ga watan 2 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi dau'il kitabi wa sunna, ma'ana littafin da yake magana akan yanda ake tarbiyar yara a hasken Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami Dr. Abdussalam bin Abdullah Sulaiman, wanda wannan shine darasi na 11 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna da tattaunawa game da irin hanyoyin da ake samun ingantacciyar tarbiyya, inda malam ya karasa mana hadithin da yake magana akan mahimmancin yin addu'a, wato daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen samun ingantacciyar tarbiyya ga yara shine yin addu'a, kuma musamman ribatar wasu lokuta na musamman keɓantattu don yin addu'o'i na musamman irin abin da ya shafi shari'ar yara. Mun karanta hadithin ainihin Abu Umama da kuma hadithin Abu Huraira radiyallahu anhuma. To mun karanta kuma gaba ta 12, karantar da yara kalmar tauhidi. Da zarar yara sun fara buɗa, wato magana sun fara gwalantun zance, to ayi kokarin lakkana musu wannan kalma ta zamto daga cikin irin abin da suka fara buɗar baki da ita. Saboda hadithin Abdullahi dan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iftahu ala sibyanikum awwal kalima, wai ku bude wa yaranku da farkon kalma ta la ilaha illallah, walaqinuhum inda almaut, kamar yanda ake so ku lakkanawa wato yan uwanku wannan kalma ta shahada lokacin da za su mutu. Duk da cewa hadithin yana da rauni ta fuskar isnadi, amma dai yana fa'idantar da cewa da zarar yaro ya fara magana ko ya buɗe baki, to a ji wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce take fita daga bakinsa. Akwai ɗaya daga cikin manyan sahabbai mata, Ummu Sulaim mahaifiyar Anas dan Malik, Allah ya kara mata yadda, ta kasance lokacin Anas yana yaro, kafin a yaye shi tana yawan lakkana masa wannan kalma ta la ilaha illallah, la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wannan uwa ta gari abinda ta dinga koyar da danta kenan lokacin da ya fara wato kokarin koyan magana kafin ma a yaye shi. Kuma ana son uwa ta dinga yawan maimaita wannan kalma musamman a daidai lokacin da take yin wasa ko tawai ga yaro, da kuma zarar an ga yaro ya fara hankalta, ya fara hankali, sai a fara danyi masa sharhi da kuma fashin bakin wannan kalma, wato da irin ma'ana wadda take mai sauki wadda zai iya fahimta. Sannan a sabar wa yaro da dogara ga Allah, a sanar da yaro wato cewa Allah madaukakin sarki wato shine mahalicci, kuma yana sama, ya daidaita al'arshi, kuma Allah yana kallon mu. kuma Allah ya san duk halayen mu. Allah yana jin mu, yana ganin mu. Allah mai iko ne akan komai. A koyar da yara cewa yaro wato Allah madaukakin sarki shine mai bada lafiya, kuma wajibi ne mu kaunace shi saboda irin waɗannan abubuwa na rahama da tausayi da jin kai da tagoma shi da yayi mana. To ya kamata ko ya wajaba mu zama muna kaunarsa, kuma wajibi ne mu dinga baututa masa. Haka ma a ci gaba da koyar da yara san Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. A gaya wa yara wani abu daga cikin halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sufofinsa na halitta, kuma a gaya musu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana san kananan yara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasa da su gwargwadon irin yanda aka ga hankalinsu zai fahimta. A yawaita wa yara wannan tambaya: man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa aina Allah. Wannan ya kamata duk yaron da ya budi baki ya zama yana da amsar waɗannan tambayoyi guda hudu. Da an ce mai man rabbuka zai ce Allah, man nabiyuka zai ce Muhammad, wa ma dinuka zai ce al-Islam, aina Allah ya ce fi sama. Kai masha Allah, in yaro ya taso a haka to insha Allah ya taso da kyakkyawan ainihin wato yanayi. Sannan a karantar da yara ko a karantar da yaro san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinga bashi tarihin su a takaice tun daga irin su sayyidina Abubakar, Umar, Uthman, Ali da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a koyar da shi san mutanen kirki, a haddatar da shi irin suratul Fatiha, suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas. Wayannan duk ya zamto yaro da ya bude baki maimakon aji shi yana surutan banza ko yana zantuttukan banza ko yana waƙe-waƙen da basu dace ba, aji kawai yaro wayannan sune abubuwan da koda yaushe in yana wasa ko yana tsalle-tsallensa ko yana zaune ko yana kwance su yake karantawa. Sana abu na 13 wanda muka karanta shine sabar wa yara da ladubba da kuma halaye masu kyau. Bayan an yaye yaro, to za ka ga yaro yakan yi fice ne a wannan marhalar da tatacciyar fidira, wato ɗabi'arsa tatacciya ce, bata fara naso da ɗabi'u marasa kyau ba. Lokacin da aka yaye yaro, to wannan marhala ce da yaro ke samun tatacciyar fidira. Sannan a lokacin yaro yana son taƙalidanci da koyi, ma'ana yana son a magana ya zama akwai wani wanda yake koyi da shi a magana, akwai wanda yake koyi da shi a tafiya, akwai wanda yake koyi da shi a sa kaya da sauran abubuwa irin waɗannan. To da haka sai ya zamto yaro a wannan lokutan, wato lokaci ne wanda yake zamantowa kamar wata kwaɓaɓɓiyar fulawa mai sauƙin sarrafawa. A lokacin da fulawa aka kwaɓa ta, to za ka ga tana da sauƙin sarrafawa. In an so a yi kek a yi, in an so a yi cincin da ita a yi, in an so a yi ainihin wato dubulan da ita a yi, in a wannan lokacin so ake yi a yi donut da ita, duk za ta iya yi saboda an riga an kwaɓa ta, sarrafa ta zai yi sauƙi. To kama haka yaro yake, in an so ya tashi mahaddacin Alkur'ani cikin yardar Allah zai haddace, in an so ya haddace hadisi zai tashi da wannan, in an so ya tashi da san ilimi za a iya cusa masa, in an so ya tashi da gaskiya da rukun amana da tausayi da sauran abubuwa, a lokacin kamar kwaɓaɓɓiyar fulawa yake za a iya sarrafa shi, za a iya koya masa ɗabi'u da halaye masu kyau da ake so ya tashi da su. Har bala yake cewa kada a rena wannan marhala ɗin, kar a dinga cewa ai yaro ne, a bari mana ya yi wayo, a bari ya girma, a bari ya yi kaza, a bari ya yi kaza. Lallai a daidai lokacin da yana yaron nan, to lokacin ya fi daɗin tasiribi. Har bala ya kawo mana wasu baituka guda biyu, yake cewa ladabi ko ladabtar da yaro ko ladabtar da yara yana amfanar su in suna yara, amma babu wani ladabtarwa da zai yi amfani bayan yaro ya bayyarinta, bayan ya girma. Sai ya bada misali, sai ya ce domin baga reshen bishiya idan ka daidaita shi sai ya daidaita ba, amma sanda ya bar reshe yayi ƙarfi ya zama itace, to lallai kam ko ka so ka lankwasa shi ko ka sarrafa shi ba zai sarrafu ba. Lokacin da fulawa aka riga aka yi cincin da ita, to ai riga an makara sai bayan an yi cincin da ita sai kuma aka ce la donut ake so a yi to sai dai wata fulawa za a siyo wannan dai ba za ta sake koma ta zama donut ba ba za ta koma ta yi dublan ba an riga an yi cincin da ita ba za ta iya koma ta yi maka cake ba to haka shi ma yaro yake bayan ya riga ya tashi da wata dabi'a ya girma a haka ta bi jikinsa to lalle kam in ba taimakon Allah ba to dawo da shi zuwa ga wata dabi'ar kuma yana da wahala to wannan yana daga cikin abin da muka karanta sannan a koyar da yaro ladabin cin abinci ladabin kwanciya bacci ladabin sallama ladabin karba da hannun dama ladabin in zai bayar ya bayar da hannun dama ya saba da cewa in an yi atishawa ko in shi ya atishawa ya gode wa Allah ko in wani ne ya atishawa kuma ya gode wa Allah to ya gaida wannan mai atishawa din daga ciki a koyar da shi dabi'u na gaskiya ana so yaro ya tashi tun daga kankantarsa tun yana yaro ya tashi da gaskiya da san gaskiya da san fadin gaskiya da aiki da gaskiya a koyar da yaro amana wayannan abubuwan su ne muka makara ba mai da ya fara magana sai a kai shi kindergarten sai a kai shi play group a can kawo waƙe-waƙen wasu irin waƙe-waƙe ne na kila na iya turanci ya tashi da shi da sauransu to shi za ka ga ya tashi da turancin amma waɗannan ɗabi'un da halayen masu kyau kuma bai tashi da su ba tun yana lokacin da ya kamata a kikkimsa masa wannan a kimsa masa karatun alkur'ani da sauransu an ɗauke shi an kai shi ainihin wato an haɗa shi da nani tun baya iya gane komai haka ya tashi a haka yayi fura yayi nursery yayi kaza duk ya gama waɗannan abubuwan to sai bayan ya gama jami'a kuma ka ce wai zaka kana so ya zama mai gaskiya kana so ya zama mai amana kana so ya zama mai kaza lokacin ya kama madafin iko ka ce lokacin kake so ya zama mai gaskiya lokacin kake so ya rike maka amana lokacin ai an riga an makara ina fata an gane to wayannan sune abubuwan da ainihin wato muka karanta da haka zamu tashi حديثاً أبي عمر ابن سلمة قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاماً في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تقيش في الصحبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما قال فما زالت تلك طعمتي وانا حديث امام البخاري يا روي توش حديثي نا 2376 امام مسلم حديثي نا 2222 دا كما حديثي نا 108 امام احمد ا cikin مسند يا روي تو وانا حديثي مجلدي نا 26 شافي نا 252 حديثي نا 16332 عمر ابن ابي سلامه Allah ya kara masa yadda ya ce kuntu gulaman na kasance ina yaro karami fi hijirin nabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam ina agola a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mahaifiyarsa ummu salama yace to yana karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dauke shi kamar dan da ya haifa wa kana yadi ta dishi fi safa to yace ina da wata al'ada da wata dabi'a kuma wannan dabi'a ce ta yara gaba da in ba a kwabe su ba wato hannuna sai ya dinga yawo a cikin faranti in an zo cin abinci sai in ci gaba na in na gano wani abu da nake so a gaban wani sai in mika hannun dauka in na ga miya haka yana bin gaban mutane yana yace hannunsa sai ya ta yawo a cikin faranti fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ina yaron fa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce min ya gulam kaga yaro ne kenan yace ya kai karamin yaro samillaha ka ambaci Allah ma'ana in zaka ci abinci kai bismillah wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika ka ci gabanka wayannan abubuwan malamai sun yi rubuce sosai akan waɗannan adab din guda uku na cin abinci na tarbiyar yara amma yaro a kyale shi kawai ya sa hannun dama ya sa hannun hagu ba bismillah ya ci gaban wannan ko kuma to wannan baya daga cikin adab da ake bukata shi yasa Umar bin Abi Salama dan a gaya ma yaro in ka tarbiyance shi yana kiyaye abun ko bayan ya girma yana tuna cewa da kaza yake an kwabe shi domin ga Umar bin Abi Salama yana cewa fa ma zalat tilka daimati shi fa yake bada labarin yanzu bayan ya girma yace tunda annabi ya koya masa waɗannan ladubban guda uku yace bai gushe ba wannan shine salancin abincinsa duk sanda zai ci abinci baya mantawa zai ce bismillah, kuma bayan yayi bismillah zai ci gaban sa, bayan ya ci gaban sa baya yawo da hannunsa cikin faranti. To kaga wannan tarbiya ce mai kyau da ya kamata din mai san dan sa ya tashi da cin iya raban sa, kai ya tashi da cin raban wani, to lalle lalle yayi kokarin ya dinga ladabtar da yayan sa wannan. Shi yasa kamar yanda na faɗa da za ka ga ana da tarbiyar cin abinci tare da yara. To a nan gaskiya akwai abubuwa da yawa da za a iya koyar da yara, sabanin yanzu kowa da kulansa, kowa da farantinsa ko plate dinsa, haka ake zuzzubawa kowa. Kuma in mutum an zuba masa, wani ya tafi soro, wani ya shiga can uwar daka, wani ya zauna a falo, wani a tsakar gida, ba ma ga ba ma idan iyayen a kansa, da me yake ci, me yake faruwa a cin abincin, ba komai, ba wanda yake kula. To a haka fa zai taso ba, in ya riga inda hagu yake ci ma ba kula yana ci da hagu ba, wani ma ba kula ba hagu bane sai bayan ya riga ya girma, ya zamanto baya iya dauka sai da hagu, baya iya bayarwa sai da hagu, baya iya ci sai da hagu, sai kuma a zo ai ta fama da shi, sai ga kuma abin yana wahalarwa sosai. To da haka wannan kaga in iyaye sun dauki wannan formula da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, yanzu da Umar bin Abi Salama ba tare da Annabi yake cin abinci ba, ya za a gano cewa yana irin wannan dabi'ar. Amma kaga Annabi ya gano cewa ga irin dabi'ar su, sai ya gyara masa, kuma tunda aka gyara masa da yake da yarinta nan da nan sai ya dauka. Wannan ana sake gaya mana cewa daga yarinta fa ake tarbiya fa, ba fa sai mutun ya girma ba, ita ce in ya riga ya bushe to gaskiya ba zai iya sarrafuwa ba. Wa yunaffaru min al-akhlaqir radiya, sannan a dinga kyamatar wa yaro dabi'u wadanda suke kaskantattu, a nuna masa wasu dabi'u, wato kaskantattun dabi'u ne ya kyamace su, kalkadibi kaman ƙarya. A gaya masa cewa ƙarya wata mummunar ɗabi'a ce da ya kamata ya guje ta, kuma za ka galibi da yara yaro yakan tashi da wannan ɗabi'ar, sai dai in an yi da gasken wajen ƙoƙarin a ga cewa an raba shi da ita cin yana yaro. Amma za ka ga yana son musamman ya yi laifi, baya so a ce shi ne ya ce ba shi ba ne, ko an ɗauki abu waye ɗauka ya ce ba shi ya ɗauka ba, ko an yi ɓarna waye ɓarna ya ce ba shi ba ne, ko kuma abubuwa irin waɗannan, za ka ga yara sukan tashi da ƙarya a mafi yawan lokuta. Takan zama kamar wata ɗabi'a da yara kan tashi da ita, to amma wani lokaci za ka ga in an tare ta da wuri sai a raba yaro da ita, a nuna masa cewa ƙarya babu kyau, a kyamatan masa, a dinga ba su ƴan abu, dinga ba shi ƴan hikayoyi da wasu kissoshi na maƙaryata da ƙarshen akibar ƙarya da maƙaryata yanda yake kasancewa. A tsoratar da shi azabar Allah, a gaya masa Allah yana fushi da mai ƙarya, Allah baya son mai ƙarya, Allah zai sa mai ƙarya a wuta, da sauran abubuwa irin waɗannan na barazana da zai gane cewa ƙarya a bar gudu ce. Kuma duk sanda ya yi ta, a nan take kawai a nuna cewa ya yi ƙarya, kamar ya yi wani mummunan abu, rai ya ɗan ɓaci haka, a ɗan ƙyamata, a ɗan daina kula shi haka, a ce ya tashi ya ba mutane guri da sauransu. Duk ran da ya yi gaskiya kuma a shi masa albarka, a ce madalla, masha Allah, kaza kaza kaza, a nuna masa cewa gaskiyar ake so ya ci gaba da yi. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce ana yi wa yaro ainihin wato na abin nan. Wal ananiya, daga cikin irin ɗabi'ar da za a kyamatar da yaro, wato shi ne a kyamatar da shi al ananiya. Al ananiya shi ne wato abin nan, wato san kai. Shi ma wannan wata ɗabi'a ce ta yara, galibi yara kan tashi da ita ananiya, sukan tashi da san kansu, san ya rike shi kadai, san ya mallaka shi kadai, san ya ci da yawa fiye da kowa, da sauran abubuwa irin waɗannan wanda suke ananiya ne, selfishness. To wannan ɗabi'a ce ita ma da ya kamata a ce an yaƙi yaro tun yana yaro, a sabar masa da sadaukarwa, a sabar masa da san ƴan uwansa, a sabar masa da in ya samu ya ba wane, a sabar masa da irin waɗannan abubuwan. To in yaro ya tashi da wannan, to kaga shi ma an taimake shi, domin in ba a kyamatar masa wannan ba, tun yana yaro, yaro ne mai ananiya, kansa kawai ya sani, maslahar kansa kawai ya sani. To wannan gaskiyar magana, in yi girma za a sha wahala da shi, musamman kuma kila Allah zai iya jarabtar mutane da shi a matsayin shugaba. To kaga wannan ya zama shugaba, ko shakka babu, zai gina kansa, ya kashe al'umma, ya kashe ƙasa, kamar yanda dai ake ta fama da irin waɗannan abubuwan yanzu. Kuma za a ga duk wato ana barin kari ne tun ran tubani, kari ake bari tun ran tubani. Yanzu dan Allah a ce mutane suna tasowa da irin wannan kyakkyawar tarbiyar, ya mutum zai girma kuma ya zama abin da ya zama? Ya zai girma ya addabi jama'a, ya zama wa mutane musiba da wahala? To kaga kenan aikin da ya kamata iyaye su yi na wajibi, galibi shine ba a samu a yi shi yanda ya kamata, har kuma sai itace ya riga ya bushe, kuma a ce za a tankwara shi, kuma tankwara shi da wahala. kamar yanda wani malamin mu yake cewa yarinya ce an ce ka zo ka dinga cewa karnafi buyuci kun ne yace abu za ta fahimce ka ba tun bata san ita wace ce ba tana yar karama ka dauke ta aka kai ta nursery ta yi shekara daya pre-nursery 1 pre-nursery ta yi nursery 1 2 ta zo ta fara primary ta yi shekara 4 ko 5 ta tafi junior ta yi shekara 3 ta tafi senior ta yi shekara 3 ta tafi jami'a ta yi shekara to ai ita din rayuwar ta tunda ta taso ma a waje take kuma wai ka zo ka dinga cewa karnafi buyuci kun wannan fahimtar ka za ta yi ai ita ai in tana gida ne zaka ce karnafi buyuci to dama akan titi ka ganta yace kawai abinda zaka ce mata wa kullul mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna an fahimta yace wannan shi zata fahimta kawai amma yanzu kace ta koma gida ta zauna ta yi kaza ce kaza to kamar wani abu ne wanda yake ba a tarbiyance ta da shi ba sabanin a shekaru na da na iyaye da kakanni wanda zaka ga haka ake tasowa ina fata an gane wayannan abubuwan da suna nan da yawa wanda zaka ga wani lokaci sai ita fama da su yanzu kaga ita wannan wadda ta kare wajen kusan shekara 20 a waje sai dai wa kullul mu'minati ko yaghdudna min absarihinna wa yafazna furujahunna amma wa qarna fi buyutikunna a gida ka ganta zaka ce mata wa qarna fi buyutikunna dama ta a waje ka ganta an gane ko da haka waɗannan dabi'un ana so a kyamatar da yaro ya ji cewa waɗannan dabi'u ababan kyama ne kuma a dinga bashi yan kissoshi ko da kissoshin na kirkira ne ballantana akwai kissoshi da hikayoyi da za a dinga dauko masa wanda malamai suka faɗa akan irin waɗannan abubuwan waɗanda in ana gaya yaro zai ƙara tsorata zai ƙara firgita ya kuma ƙara gudar irin waɗannan ɗabi'u marasa kyau wal ghayrati min ikhwanihi sannan a kyamatar masa kishi ga ƴan uwansa an gane ko kishi ga daga ƴan uwansa idan ya samu idan ƴan uwansa suka samu shi bai samu ba sai yayi kishi sai ya nuna bai ji daɗi ba to wannan shi ma ɗabi'a ce wanda za ka ga ya kamata ya yi in shi ya samu ko ba shi ya samu ba to ya zamto yana da ɗabi'ar da yana son ƴan uwansa an gane ko akwai wanda za ka ga in ɗan uwan yana da abu shi zai shiga cikin ɗaki ba sani ba ya lalata abin akwai wanda yake tashi da cutar hassada ma in bai samu ba ɗan uwansa ya samu ya ta jin haushi da sauransu to waɗannan duk ɗabi'u ne da ya kamata a ce mai tarbiya a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa a ce kina kula da irin waɗannan in aka ga yaro tun daga kankantarsa ya taso daga irin waɗannan ya taso da irin waɗannan ɗabi'un to a yi iya bakin kokari a ga cewa an raba shi da su in ana so ya yi gaskiya sai a gaya masa cewa gaskiya za a gaya mun ka gaya mun gaskiya in ma laifi ne a ce masa in ka faɗi gaskiya zan kyale ka ya fahimci gaskiyar za ta iya kwatarsa in ka faɗi gaskiya zan kyale ka ina fata an gane in ka faɗi gaskiya zan kyale ka in kuma baka faɗi gaskiya ba ma kai masa ƴan dabaru na manya ka ce zaka gane cewa ƙarya yayi kuma zaka hukunta shi ko kuma zan tambayi su wane ko in naje zan tambayi kaza in tambayi kaza to waɗannan abubuwan duk suna taimakawa sannan kamar yanda na gaya maka ananiya wani lokaci tashi mutum yake da ita to ita ma sai an yi fama wajen raba yaro da ita wa mimma yajibu alal walidaini tahziru ad-difl min al-haram yana daga abin da ya wajaba akan iyaye wajen tarbiya shine su tsoratar da yaro ko tsawatar da shi game da haram kama haddara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hasana kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da hasan ko ya tsawatar da al-hasan min al-akali min as-sawa to min al-akali min as-sadaqa daga cin abin da yake na sadaka kada a ce ai yaro ne yayi abin da yake haramun ne wannan abin a ce ai yaro ne in ya girma zai daina wannan yana daga cikin wanda duk yake da wannan to gaskiya bai san yanda ake tarbiyyar yara ba yaro yayi wani abu wanda yake na kuskure ne kuma a ce masa wai a in ya girma zai daina wannan kuskure a babin tarbiyya ba daidai bane gara tun yana wannan gabar ya san daidai ya san ba daidai ba to da haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatawa jikansa al-hasan da ya ganshi ya dauki abin da aka kawo na sadaka ya ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da shi sai ya ce li annahu min ahlil bait yace kai baka san ahlul bait ka fito daga babban gida ba baka san ka fito daga cikin tsarkakakken gida bane was sadaqatu la tahillu lahum gidan da su sadaka ba ta halatta gare su dan me yasa zaka ci abin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma fada yana karami tunda ka san yaro ne kawai ya ga abu zai dauka sai kuma ya zama to dabinan da ya dauka ko abin da ya dauka na sadaka ne to su kuma ahlul bait ba sa cin sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa a to ai in ya girma zai gane shi ahlul baiti ne ya daina cin sadaka tun yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji man layi cewa su ahlul baiti ba sa cin sadaka ina fata an gane an abi huraira radiyallahu anhu qal an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace akhadha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhadha alhasan ibn ali radiyallahu anhu tamratan min tamri sadaqa alhasan ibn ali bin abi talib radiyallahu anhuma ya dauki tamratan dabino kwaya daya wato min tamri sadaqa daga dabinan sadaka faj'alaha fi fihi sai sa a bakin sa fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ce kakh kakh yace wato kakh kakh suka ce kalma ce ta tsawatar da yaro kamar ko ka ce kul kul zubar da shi ai ana yin hawo a ce kul da da cewa kul wani wanda musabban ba anan yake karatun ba ko mai jin wata Hausa in karatun yaje wajen sa ya dauka kul na ci a mu anan kasa wato dan karatun yana dan yin nisa wani lokaci mu anan aka ce kul ana nufin kamar tsawatar da yaro kar ka dauka kul na larabci na ci an gane ko yaro ya dauki abu ba a so ya abun nan ko zai sa baki a ce kul an gane ko sai ga yaro ya aji an gane ko ko kuma ana so a nuna masa abun kyama ne sai a ce yanyan ko in yaro ya dauka sai a ce yanyan kawai ma'ana abun kyama ne wannan abun an gane ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar da zai kyamata wato kalimatu zajirin lisibyan sun ce kakh din nan kalma ce ko kace kakh ko kakhin da yazo da wannan an gane ko ko kakh ko khakhin yazo da wannan lafazin kalimatu zajirin lisibyan kalma ce da ake tsawatar da yara inda tanawul ma yustaqdar lokacin da aka ga yara sun dauki abun kyama ko abun kyankyami to sai ayi musu amfani da wannan kalmar don su san wannan abun da suka dauka abun kyankyami ne siyar da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga alhasan yana yaro da ya dauki dabino ya sa a bakin sa sai ya amfani da wannan kalmar ta khakhin sai ya ce irmi biha jefar fito da shi ka jefar amma alimta anna la na'kulu sadaqa kaga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ai yaro ne ya zaka yi mu fada yana ji ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma alimta baka san cewa anna la na'kulu sadaqa mu ba masu sadaka ba kaga yaro ne karami shi na zama wani shi ahlul baiti ne ko ana cin sadaka ko ba a ci amma so ake tashi da cewa shi ahlul baiti ne ba a cin sadaka so ba za a bar shi ya ta cin sadaka ya ta cin sadaka ya ta cin sadaka har sai ya girma sai a ce to kai fa ahlul baiti ne ka daina cin sadaka to kila kuma ya riga ya saba da cin sadaka din kamar yanzu su wanda suke yawo suna ci a basu dan kakansu yanzu da tun suna yara an tsawatar da su cewa ba a yin haka kila da sun tashi da sana'o'insu na girmama kai da mutuntawa in dai har mutun ya da shi sharifi ne amma tun yana yaro ya taso gidansu ma ya ga dinda irin wannan sadaka ake ci shi ma sai ya taso da shi ma shi sharifi ne ko ahalan wasalan ne in yanzu sai ya ce shi zai dinga ci a bashi dan kakansa to da tun yana yaro an nuna masa kakansa ya hana cin sadaka ya hana shi cin sadaka kila da ya taso da haka to kila za a bai sadaka ma ya ce a baya ci baya so na fata an gane amma yanzu yawon ma da yake yi na yawon a bashi sadaka ne kaga ba tarbiyyantar da shi ya nuna masa shi ahlul baiti bane ma'ana dai abin da nake so mu gane anan shine yara tun suna kanana ake tsawatar da su tun suna yara ake tarbiyyantar da su akan abu mai kyau in kuma sun yi abu mara kyau a tsawatar da su a nuna musu ba a ji dadi ba kila wani lokaci wani ma horon da za a yi masa kawai a dan kula shi na wani lokaci ya zo ka ce tashi ka bani guri ba dai kai ƙarya ba ruwa na da kai wani lokaci ma a dan rarrabawa yaran wasu abubuwan a ce tunda ku kuna faɗar gaskiya a ba su abu shi a hana shi kuma a zauna har a cinye yana kallo ce ƙarya tunda ƙarya za ka dinga yi zan dinga siyo abu ina ba su kai ba zan baka ba ina fata an gane to shi da kansa wata rana zai ce Allah ba abba gaskiya na gaya maka ma'ana kaga ka sun samu su cewa fa gaskiyar nan ita ake so ya tashi da ita to wayannan abubuwan da ya kamata mu kula da su wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1491 Imam Muslim hadisi na 1069 da kuma hadisi na 161 An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu ra'abna lahu alayhi qamisun min haririn fashaqqa wa qala inna ma hadha lin-nisa Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda wata rana ya ga dan sa karami an sako masa rigar al-hariri sai ya yagata aga yaro ai zai kuka ko yana yaro kawai sai ga yana waje kawai sai ga an saka wa yaron dan sa karami fari gar alhariri yana zuwa wajen sai ya yaga ta da ya yaga wa qala sai ya ce masa inna ma hadha lin nisa irin wannan na kayan mata ne a wata ruwaya yace kaje ka ce baba ka ta canza ma kaga zai koma wa ya yaga mai ce abba ne ya yaga kuma ya ce kayan mata ne wannan ya ce ki canza min wani yana yaro kaga ba za a ce a to ai yanzu da za a gani kaman sanya hijabi ko sanya abu da za a ce ai yara ne in sun girma za su dinga sawa to in ka kuskura ka kyale ta riga ta saba ba hijabi haka take yawanta sai da ta girma ta yi wayo lokacin da take ganin ta yi kyau kuma take san a san tana da kyau kuma sai lokacin ka ce ta sa hijabi kai ka san akwai rigima a nan in ka matsa za ta iya sawa amma in baka ba gaban idan ka ba za ta iya cirewa ko kuma irin wanda ake cewa za su tafi makaranta sai su sa ainihin gyale a cikin jaka sai su sa hijabi in suka tafi inda za su je ba za ka gansu ba sai su cire ainihin wato hijabin sai su maida gyale a cikinsu amma wanda ta riga tun tana karama ta tashi hijabi ta saba sawa in ka bata gyale ma ba ta iya sawa in aka ce leko waje ma ba hijabi a wajen a jikinta ba za ta iya lekowa ba tarbiyar kenan hatta hulunan nan da za ka ga ba kwasan sa wallahi rashin tarbiyar sai ta siya wa mutum kayan yan kanti an nace kayan yan kanti irin foreign kaya na turawa wannan jeans da wando da shi sai ta sawa mutum irin kayan mu na al'ada sai ki sawa mutum da haka kai taso kansa gaya ya sha iskar duniya a haka yake to sai bayan ya girma sai kuma ka zo ka ce masa wai ai sa hula yana daga kamala to in zai je neman aure kam zai sa hula an gane ko tunda nan wajen neman kamala ne zai sa hula amma fa daga nan za ka ga cewa duk sanda ka ganshi da hula za ka ga to gaskiyar magana ba karamin muhimmin abu bane kuma duk sanda ya samu dama ko za ka ga ya cire ta na ba ta an gane to yanzu dan Allah wanda duk sanda da muna yara za ka ga hulan ma ta yi ma yawa in dai za a yi ma dinkin sallah har da hula za a yi ma amma yanzu ku lura da kyau za ku ga iyaye ba ma hula ba ma ta cikin schedule din da ake yi wa yaro za a dinka mar wani lokaci har da ma kayan irin namu na gargajiyan za a sawa za a yi masa shakwara da abin nan a ba hula sai a ce ayyarwa zai yi ko kuma me zai da hula amma da za ka ga cewa har da yaro na goye in dai za a tafi masallacin idi ka lura a yaro na goyen amma za ga shi ma an sa wuta ma yi mai yawa haka aka sa masa to an sa masa duk sanda za a je da shi masallaci tana kansa duk inda zai je makaranta yanzu hatta makarantun islamiyu fama ake da yara wajen sa hula fama ake da su saboda haka aka taso haka yaro yayi abin nan ya saba shi yanzu sai ya dinga jin tana damun sa ko ya ce kansa yana ciwo in ya sa hula to duk ire-iren waɗannan abubuwan da muke watsar da su ba ma kula da su sune kuma sai su dawo daga baya sai su damu mutane ka duba Abdullahi dan Mas'ud dan sa dan karami fa yasa tufafin alhariri bai yi izina da cewa dan nan ai yaro bane kawai nan take ba ma wai yace je a cire ma ba ya gata dan ya nuna wa yaron abin kyama yasa haka ake yi in yaro yazo da wani abu sai a kama a kariya shi ko a yaga shi a ce ba kyau kaza ya san cewa wannan abun ba daidai bane a wata ruwaya ma yace kaje kace na ce a canza ma wani kaya wannan Ibn Abi Shayba ya fitar da wannan athar din a cikin Al-Musannab mujalladi na 5 shafi na 152 hadisi na 24655 fal wajibu 'alal walidain abin da yake wajibi fa akan iyaye man uttifil min al-haram lalle duk yanda za su yi su hana dan su yin haram sai zama kai ma haram din kake a gidan yana kallon haram kala-kala to kuma ku ce kai ya taso da haram ai ƙarya kuke babarsa tana haram babansa yana aikata haram to ya za ka yi ka hana shi bayan wasu abubuwan kawai tasowa yake ya koye su a wajen ku ba ma sai kun ce yayi ko kare ba to da haka wajibi ne akan iyaye man uddifli kaga in aka ce diful fa karamin yaro hana yaro karami min al-haram mu'amala da haram wa huwa in kana marfu'an anhu al-qalam wa huwa shi yaro wa in kana marfu'an anhu al-qalam duk da cewa babu rubutun wato takalifanci babu al-qalamin takalifanci a kansa ba wai rubuta masa ya aikata haram din ake ba fa innahu idha atada al-haram amma ana so a raba shi da ta'ammuli da haram tun yana yaro domin in ya saba da haram fi sigarihi tun yana karamin sa alifahu to zai saba da haram din nan fi kibarihi bayan ya girma yanzu yaron da tun yana karami ya saba da haram ka gaya mun ya zai girma kuma ya ga haram ya kau da kai. An gane ku? Wa sa'uba alaihi takhallus min, kuma zai masa matukar wahala rabuwa da haram, saboda tun yana yaro kawai haram ya saba da ita. Shi yasa an dauke dauke yake tun yana yaro a raba shi. In ba dauki matakin araba shi da shi bai taso a haka, to za ka sha mamakin za ka ganshi da girman sa amma yana daukan kayan mutane. Haka wayannan abubuwan iyaye, wannan fa shine tarbiyya fa. Ba kawai ka kawo musu abinci, ka kawo musu sutura, ka kawo musu wannan dai yana cikin abin da ake so, kulawa ce. Kuma nauyi ne, amma wannan ka dinga zama da yaro, ya san daidai ya san ba daidai ba. Uwa ta bawa yaranta lokaci. Wannan zamani da muke ciki na amfani da waya da chatting a watsar da yara, ba ma ka uwa ba ta so ta watsa kusa yara su matso kusa da ita, wallahi ba zai haifa mana da mai ido ba. An tabbatar da cewa idan uwa ta hana yaro lokaci yana yaro, sai yara ma in yi girma. A lokacin da ba mai iya zama da ita, sai ƴaƴan da ta haifa su kuma ba su da lokacin ta. Duk wanda yazo zai ci hajiya commitment, wallahi abu yanzu ma waya ake mun tun dazo shi ana na kwambiyu ma ban zo ban barin zo in gaishe ki. Aji ja kwan biyu ma bai zo ba. So saboda kawai wannan abubuwan, akwai wata kasa da wani malamin mu yake ce mana an yi har yara har zanga zanga suka yi cewa lalle gwamnatin kasar ta dauki mataki, iyayen su ba su da lokacin su. Saboda matsalar waya. Kana iya zuwa fuka tarar da mutane duk sun zama kurabi. Gashi ana zauna kawai wannan ya kalli can, wannan ya kalli nan, wannan yana dangwale dangwale, wannan yana kaza. Hakan ka shiga gidan ma shi uban yana can, Allahu a'lam bima huwa yasna'u. Ita ma tana can, shi yana falo, ita tana can uwar daka. Ko kuma duk suna falo din, amma za ka ga shi yana can, wannan ita tana kaza, yaran duk wanda ya matso kai ta. Maza maza maza. An gane shi da ya tafi wajen uwar, shi ma haka. Akwai yaran da suka koyi shaye, akwai yaran da aka yi interview da shi ya zama dan shaye shaye, saboda kawai yana so ya samu relief, iyayensa ba su da lokacin sa. In ya dawo daga makaranta, babansa tana online. Dama baba, dama mu maza mun fi karancin bawa yaran mu lokaci. Wallahi karshe kawai sai ya shiga cikin damuwa. Akwai abubuwan da suke damunsa, yana so ya gaya wa baban, amma baba ya ki sauraron sa. Kawai ya zo ya ce ina son mai magana, sai ce yanzu kaga ina kaza, ka bari sai gobe. In ya je zai samu uwar ta ce ni ma ka bari, ita ma ta gaggaya mun maganganu dai cewa ba za ta saurare shi ba. So saboda a ƙarshe da aka zo dan sai da aka yi shiga cikin wannan harkar shaye-shayen, sai ya dinga wani bacci kawai. Suka ga baccin ya wuce misali, don dama daga cikin hanyoyin da ake fara gane yaro ya fara shaye-shaye ko wannan baccin na ba gaira ba dalili. Bacci marar kan gado. Yaro ya ashar awoyi yana ta bacci, in zai kwanya wuni yana bacci baya damuwa, kawai ta baccin sa. To wannan yana daga cikin abubuwan da ake gane yaro ya fara shiga wasu hanyoyi na ƴan zuke-zuke da shaye-shaye. Su saboda haka wannan abubuwa ne wanda ya kamata ka dinga zama da yara, anan za ka gano abubuwa da dama. Kamar yadda na faɗa ran nan nake gaya mana, lokacin za ka ga da yarinta kuna fitowa, su iyayenku suna nan, ku kuma kuna can kuna wasanku. In aka ji kaza kaza wani lokaci a tsawata da sauransu, to yanzu duk za ka ga abubuwan sun canza salo, sun canza yanayi, to shi yasa sai ita ma tarbiyya za ta zama abin nan. To kuma babban matsalar shi ne kai yanzu. Wato in ka wahala yanzu suka zama mutane, future ɗinka ka gyara. Yanzu nan gaba ba za ka iya ba. So lokacin da kuma ka girma kana son ka huta, sai kuma lokacin cajin kai shi ne, sai ka ji mutum ana cewa hawan jini wane ne waye. Saboda lokacin da kake son ka huta ɗin, yanzu ya kamata ka shirya wa kanka hutun nan gaba. Sai ka ƙi ka wahala, ka kula da ‘ya’yanka, ka tattaro su zama mutane tun yanzu. Sai ka ba kowa kama gabansa, ba tarbiyya ba kwaba. To abin da zai faru shine nan gaba kuma za ka ga wannan ya jawo ma magana, wannan ya kaza, wannan ya kaza, wannan ya kaza, wannan ya kaza, sai ka rasa inda za ka sa kanka. Da haka ya kamata mu kula da wannan ainihin wato amana da Allah ta'ala ya bamu. Wa 'alal um ta'widul bint 'alal haya, wajibi ne akan uwa kuma ta sabar wa yarta kunya. Kunya ita ma so ake yarinya ta tashi da ita. Ko a cikin gida a hana ta fitowa daga ban daki daga ita, sai abin nan saboda tana karama wani lokaci, sai a yi mata wanka, mata ta fito, a ce ta fito haka. Akwai wani yaro da aka taba bada labari, aka ce in dai da mutane ba zai dai mai wanka ba. In uwa ta ce me, ya ce ba kiya ganin mutane suna kallo na, kaga yaro ne amma shi ya taso wannan kaga jibiliya ce to irin wannan ya kamata a sabar wa yaro in ta leko ta an mata wanka aka ce fito ta ce a ina ai ba a sa mata kaya ba a sabar mata da wannan yanayin in an aike ta makota je ki abin da ta ce ta shiga daki ina zaki je na aike ki a hijabi zan dauko haka ya kamata ta jinga tun tana karama tana jin kunya fitowa haka sagada sagada ba tare da wani ainihin wato abun nan ba amma ga yarinya ta zama mutun sosai a ba ruwanta da irin waɗannan abubuwan da haka wajibi ne akan uwa sabarwa ƴaƴanta kunya wal bu'd an ar-rijal al-ajanib da kuma sabar mata da gudun maza waɗanda ba muharramanta ba ina wato ar-rijal al-ajanib ba wani zancen wani ya dinga yi mata wasa tun tana yarinya matata ba wannan ko wani ya fara musamman wannan zamanin da ake ciki zabani ne da an yi shiga cikin yanayi na damuwa da yawa mutane tsoron Allah sai yayi karanci so saboda haka irin wannan lokacin babu maganar cewa a dinga abin nan ko ta dinga wasa da maza tun tana karama a gaya mata ba ruwanta da in an aike ta ba ruwanta da kowa an gane ko dan haka ta dinga nisanta ar-rijalul ajani ko da ƴan uwan nan irin cousin a ce mata wannan ba abokin wasan ki bane a dinga ware mata jinsin ta in tana wasa da maza a ce ai ba namiji ki ba shi ga namiji ne ke mu namiji ce a to ai ke mace ce nan me ya hada ki da namiji ta san ita mace ce tun tana karama an gane ko so a dinga ware mata da wannan walubsil malabisis satira da kuma sabar mata da sanya sutura wato kaya mai suturce jiki walbu'd anil malabisil kasira da kuma sabar mata da nisantar sanya wadan gelallin kaya tun tana karama amma wasu kaya su irin za ka ga da sallan nan sai a ce wai su ai kayan abin nan waist ake ce musu ko menene wai ai su dama can in ka ce to ina mai danyelwa wanda za su sauka wai ai su ai dama haka suke sama kauri a waje to duk kaga irin wayannan kamata ya ce duk an kyamatar wa yarinya tun tana karama in ta saka a ce baki ga zanin ya dage ba baki ga wandan naki ya dingile ba je ki saka ba ma'ana a sabar mata da cewa ita ko da yaushe so ake ta sanya yalwatattun kaya ba dagaggu ba ba kuma matsatsin kaya ba dan haka wal bu'd anil malabisil kasira da kuma nisantar tufafi wanda yake dangalalle allati tuliya biha kathiru minal muslimina wanda aka jarabci da yawa daga cikin musulmi da sanya su kaya waɗanda suke dangalallu din to duk waɗannan abubuwan fa su ake rufe da tarbiya in kana so ɗanka ko ƴarki ta taso da tarbiya to fa waɗannan abubuwan su ake so a tashi da su maganar cewa yara ne a basu su dan shakata in sun girma ba za su yi ba wannan ba karamin ganganci bane da kasada da iyaye suke yi ba daidai bane da aka inda so ake abin ya bi jini da tsokar su ya bi jikin su su tashi da shi yanda ba sai an yi ta fama da su ba bayan sun girma to wallahi a sabar musu da abin tun suna yara abin zai daina tayin musu da hankali zai daina ba ma zai abin nan dama da shi suka girma to tunda sun girma da shi ba maganar cewa ba wannan magana ba su tashi da abin hijabin nan ta saba da shi tana ba yanzu wata za ka ga rigimar faman da ake da ita akan sa hijabi ba karami bane saboda sai da ta girma ta yi wayo sannan a ce lalle sai ta sa hijabi na shahudu muladafatuhu wa muda'abatuhu daga cikin abin da ke taimakawa wajen tarbiyyar yaro shine tausasawa yaro kar ka zama kullum mai kaushi kar ka zama kullum mai zagi kar ka zama kullum mai duka kar ka zama kullum mai tsawa kar ka zama kullum mai rugugi kamar hadari muladafa yaro yana son tausasawa in baka mai haka tsarar ka zai da kar ka sanya wa yaro tsanar ka ko malami ne a makaranta wanda ya fi irin wannan tsaurin za ga dalibai sun tsane shi to kuma in ya tsane ka to da wahala ya mai da hankali ya fahimci darasin ka wannan ma yana daga ciki hatta malamai masu koyarwa ko a islamiyyu ko a makarantun boko ba a san malami ya zama mugu mai duka mai tsawa mai zagi kaga duk dalibai sun tsane shi kuma ba lesson din sa yakan zamanto wato mujiya ba a san sa ba wai dan shi lesson din ba dan shi abin da yake koyarwa sai dan shi ya shafa abin da yake koyarwa bakin jini to da haka yara suna son muladafa musamman kai malamin yara ne to ana son muladafa yaro yana son tausasawa wa muda'aba kuma da wasa dinga jan yara da wasa su har karantar da su ma da cikin wasa ne a wasa da ake koya musu abubuwa la shakka anna mulatafatal tifli ko shakka babu tausaya wa yaro wa mula'abatahu da wasa da shi laha atharun kabirun yana da tasiri mai girman gaske fi nash'ati tifli wajen tasowar yaro an nash'ata salima lafiyayyar tasowa ma'ana uba ko a gida ana so yaro ya taso lafiyayyar tasowa to iyayensa su dinga tausasa masa kuma su dinga wasa da shi la'annal la'iba domin wasa juz'un wani yanki ne la yutajazza'u min hayati da ba za a iya yanke shi ba daga rayuwarsa ka cewa yaro ya zauna kurum kai yayi wasa a wannan gaskiyar magana ka tauye haƙƙin bil adama an gane ko yaro da yake ce masa sai ya nutsu yayi shiru kare dan zungure zungure ya dan dauko can ya dan yi kaza kar yayi wannan a to gaskiyar magana so kake ka nema kake ka ce yaron ka ya zama babba yawa an fahimta ko to saboda haka abinda ya kamata shine ka mu'amalanci yaro ka san cewa wasa wani bangare ne na rayuwarsa wasa wani bangare ne na rayuwar yaro ba a iya raba shi da wasa fala tastahin bilaibil atfal da karkare na wasa da yara ga cika yara ba a wani wasa da su karkare na wasa da yara fatu sadima fitrahum sai ka ci karo da dabi'arsu sai ka ci karo da dabi'arsu an gane ko sai ka ci karo da dabi'arsu saboda haka wata rana akwai lokacin ko su suna yi da kansu ko kuma wata rana kai ma ka shiga kuyi wasan tare da su a gida ka dan sa su su yi dariya su ta murna su ta kaza su ta kaza wannan dai yana daga cikin abin da yaro yake so wa majibilu alaihi sai ka ci karo da abin da aka dabi'ance su da shi bal sharikil atfala fi la'ibihim wai bari ma kai a matsayinka na mai tarbiya uba ne ko uwa ce ke ko kuma malami wai kai tarayya kai musharaka kai tarayya da yara fi la'ibihim a wasan su kuma ko a makaranta ka lura duk wanda yake malami ne mai wasa da yara yara sun fi kaunarsa su tsalle su zo jikin sa akwai wanda ko me yake yi zaka kawai yana tsaye gudun sa suke akwai malamin akwai dalibin da zaka ga ma yaro karami yace na tsani malam wani yanzu ran nan wata uwa take ga mun tace kawai yaron sai a kamo shi yaro fa a kamo shi ina za shi wai wajen haƙƙin bil adama zai kai malaman kara wajen haƙƙin yan adam yaro fa karami fa su saboda kaga wayannan abubuwan suna nuna maka cewa yaro in dai ka takure shi to gaskiya ba za ka samu karbuwa ba a wajensa ba za ka samu karbuwa ba gaskiya dan haka da yaro dole sai kai yarinta wajen mu'amalarsa an gane ko dan haka kai tarayya da su wajen wasannin su in suka taho ayoyo ka tafe su ka rike su haka zaka ji an zamu karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ka ji baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi da girma a wajen Allah subhanahu wataala ba amma yayi wasa da yara ya sunbance su yayi makawiya da su yayi kaza da yara su saboda ka wannan wani bangare ne na hanana da kake nuna a yaro tausa wato rahama da kake nuna a yaro to shi kuma wannan shi zai sa sai Allah ya jefa masa kaunarka to da kaunarka ta shiga ransa kuma zaka sarrafa shi yadda kake so in kan zaka zama role model dinsa sai ka zama mentor dinsa sai ya zama to kawai kai yake koyi da kai duk abin da yake kai sai shi ma ya dinga sanin wannan abin saboda wata kauna da Allah ya jefa a zuciyarsa taka saboda yaga kana yi da shi kuma ya fahimci kana tausaya masa kana fahimtar language dinsa kana bashi dama wada'ibuhum ka dinga wasa da su wala tifuhum ka dinga tausasa musu hatta yuhibbuka har su soka waya ana su bika su dinga wato natsuwa da kai wayasma'u linushik to a wannan lokacin sai ga in yaro yana son ka kuma ya natsu da kai zai dinga jin nasihohinka ai ina ganin kamar abu kaza bai kamata ba da Allah ka daina kaza kaji kaza ba kyau sai ga ya ce to ya daina wani lokaci yana zuwa gida ma zai ce ai wani ya yi mun fada ya ce in daina kaza kuma insha Allah sai ga ya daina an gane ku wayasma'u linushik wa tawjihik sai zama to yara suna sauraron nasihanka da kuma nusantarwa ka ko hannunka mai sanda فالله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم الله مي غيرما ده بوايا ما ياچو النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك kaga manya ba manzo Allah yake mu'amalanta amma Allah ta'ala yace masa fa bima rahmatin min Allah saboda rahama ta musamman daga Allah linta lahum sai ka zaman to mai tausasawa mai taushin hali game da mu'amala da su sai Allah yace walau kunta faddan da ka kasance mai kaushin mu'amala ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lam faddu min hawlik da sun watse sun barka amma ka duba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya mu'amalanci ƴan ƙauye yanda ya mu'amalanci ƴan birni yanda ya mu'amalanci mata yanda ya mu'amalanci maza yanda ya mu'amalanci yara yanda ya mu'amalanci hatta bayi haka sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ya jinjina masa akan irin wannan ɗabi'a yace wannan ita ce ɗabi'ar da kowa zai zama ya matso kusa da kai saboda akwai alamun zai fa'idanta akwai rahama da tausayawa ta tare da kai Allah da kansa yace da ka zama mai kaushin mu'amala duk wanda ya mu'amala da kai baya jin dadi kuma a ce zuciyarka kausa kausan zuciya ce da kai waɗannan sahabban da ka tara duk da sun watse sun barka ba wanda zai zauna to kaga sahabbai ma kenan ballantana yaro karami kace zaka nuna masa kaushi zaka nuna masa kaza akwai yaran da kaushin da iyayensu ma suke nuna musu shike sa su kangare suratu ali imran aya ta 159 wa kad kana sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance khairun nasi li ahli shine mafi alherin mutane game da iyalinsa kama qala kaman yanda da kansa yace khairukum mafi alherin ku khairukum li ahli shine mafi alherin ku a iyali wanda duk yafi kowa kirki a gida to shi yafi kirki a cikin jama'a wanda in ka je gida za ka ga mashi yara Allah Allah suke ya dawo in ya dawo ma sun dinga korafi abba yau baka dawo da wuri ba muna ta jiranka wannan shine uba amma ka shigo gida maza kurum mata kurum ka shigo kamar wani abun nan mallam boss kenan ko khairukum manzo Allah yace mafi alherin ku khairukum li ahli mafi alherin ku a wajen iyalinsa wa ana khairukum li ahli sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ni kuma ni ne mafi alherin ku a wajen iyalina in kana so in ana so a san kai mutumin kirki ne iyalanka za a tambaya fa kawai ya zo a tambaye wani abokinka wanda zai iya yin taqiya baka da kirki ma iyalanka a tambaye su duk in ka duba halayen annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen matansa ake karbowa zaka ji matansa suna manzon Allah yana yin kaza duk kusan halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga matansa ne suke ruwaitowa dan a gaya ma cewa matanka gidanka to nan ya kamata a san halinka shi sai yace wa ana khairukum li ahli in kuma kuna abun nan kuje gidan na ku tambaya za ku tabbatar da cewa ni mafi alherin ku ne a cikin iyalina kai ma mafi alherin mutanen da kake rayuwa da su ne a wajen iyalinka a ji a tambaye ta mana a je ko kana kallo na kai shiru kar a je ko rawahu al-hakim wannan abu abdullahi al-hakim ne saburi ya ruwaito wannan hadisi imam at-tirmidhi ya ruwaito shi a cikin hadithi na 3895 hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda kuma yace hadithi ne hasanun sahihun Ibn Majah shi ma ya ruwaito wannan hadithi na 1977 hadithin Ibn Abbas amma al-hadithu alladhi akhrajahu al-Hakim an Abi Huraira amma hadithin da Abu Abdullah al-Hakim ne saburi ya ruwaito daga Abi Huraira falafazuhu shi kuma lafazin sa khairukum li ahli khairukum li ahli min ba'di wa shi kuma lafazin al-hakim abu abdullahi al-hakim ne saburi kenan mafi alherin ku shine mafi alherin ku a wajen iyalaina bayana ma'ana wanda yafi kyautata wa iyalaina bayana to shine mafi alherin ku a cikin iyalina wanda yafi bawa iyalaina kulawa yafi girmama su yafi martaba su bayan na bar duniya to shine mafi alherin ku أخرجه الحاكم في المستدرك مجلد نأكو شافي نتري أكو دا حمسن دا بيو حديثي ندبو بيرد داري أكو دا حمسن دا ترى وساهو كما يأنغن تاشا على شرط مسلم ووافقه الظهبي أنكار منتي أكو ما تو إن شاء الله أكو بدا مداو سيبسو منتي مسامو قرن تيا إن شاء الله أي دا ما شوان شمان سامو قرن تيا أكو تو دا تو آه سامو قرن تيا أكو تو to kadan ne ba kai ba satin gaba ai to Allah ya kai mu gobe bari mu gani dai gobe insha Allah ku zo da guda biyan mu gani insha Allah amin amin to insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban har insha Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum.